إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tsara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shehin halitta Annabi Muhammad da shehin sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkamu da samun kanmu cikin rayayyu Allah ya ara mana rawa muka tsinci kanmu a yau safiyan 20 ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wadda ta dace da 6 ga watan 6 miladiya 2026 mun haɗu domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na ahkamul jana'is wa bida'uha na Sheikh Al-Muhaddith Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani taghammadahu Allah bi rahmatin min yau kuma shine darasin mu na 58 a cikin wannan littafi insha Allah muna fasali na 14 har ila yau inda malam yake mana magana akan abin da ya shafi bin nizawa da abubuwan da suke biyo bayan shi mun tsaya a fakara ta 101 inda malai nuna mana yadda ake kwantar da mamaci a cikin kabari yau za mu tashi a fakara ta 102 bare ce wa yaqulu alladhi yad'uhu fi lahdi yace wadda zai sanya mutum a cikin kabarinsa ya kulu sai ya ce mana addu'an da ake yayin sanya gawa a cikin kabari yarhamukallah wanda zai sanya a cikin kabarin shi yake yace sai ya ce bismillah wa ala sunnati rasulillah ko yace bismillah wa ala millati rasulillah ko yace bismillah wa billah wa ala millati rasulillah duk wadannan addu'o'i guda uku ko yace sigogi guda uku duka sun tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam بسم الله وعلى سنة رسول الله كو بسم الله وعلى ملة رسول الله كو بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولكو النظام جي فالذي كامنا حديثا لا شكا تبتا أشكي إن شاء الله wannan yana kan waɗanda za su sanya mamaci a cikin kabari su za su faɗi wannan addu'a ɗin an gane ku to kaga wannan yana daga cikin gurare da zai nuna maka muhimmancin mutum ya san karon irin wannan karatun kuma in ya sani ya karantar da iyalinsa, mana ƴaƴansa da makusantansa, iyaye da aka yi zuwa ga abin da muka karanta a baya cewa su suka fi cancanta da su yi masa motsa shi a gabar. Shi ma ya sani, saboda akwai a addinance abun ya isa mutum abun kunya a ce ga mahaifinsa ko wani wanda shi ne ya fi cancanta a kansa ya rasu, amma kuma sai ya je ya gayyato wasu kafin su yi masa abin da ake mamu mace. Addinance wannan abun kunya ne, ba wai abun kunya ne na gaske, saboda ba shi a cikin abin da tun daga magabata ba shi a cikin abin da ake mutum uzuri don ya zama jahili a kai. Aka ce to ai wannan aiki ne, harka ne na malami, harka ne na dukkan musulmi. In dai ka da kai musulmi ne wannan harkar ka ne, ba harkar malamai ba, harka ne na dukkan wani mutum musulmi. Saka ba shi a cikin abin da ake mutum uzuri don ya zama jahili game da shi. Allah ya sa mu gane. Malaka wa dalilu alaihi حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ايش دليل اكن wannan addu'o'i da muka aka fada shine akwai hadisin Abdullah ibn Umar Allah madaukakin sarki ya tsare da a gare shi da shi da mahaifinsa baki da yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana idha wada'a al-mayyit fi al-qabr yace lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan zai sanya mamaci a cikin kabari qala sai yace wa fi lafzin aw lafzi nabiyyu na hadithin yace cewa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala cewa lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza wada'tum mawtakum fil qubur faqulu idan kura ku sanya mamatanku a cikin kabari to ku ce. Kaga wannan yana nuna cewa addu'a mana ta tabbata a sunna na aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ta tabbata a sunna na umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yana fada in zai sanya mamaci a cikin kabari kuma yayi umarni da in za ku sanya mamatanku a cikin kabari kuma ku ce. An gane ku? Yace sai ku ce bismillah wa ala sunnati rasulillah, ko kuma ku ce bismillah wa ala millati rasulillah. Wannan hadisin Ibn Umar shi yazo da waɗannan sigogi guda biyu, bismillah wa ala sunnati rasulillah, ko bismillah wa ala millati rasulillah. Wala ce wannan hadithin Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah da Imam Ibn Hibban da Imam Al-Hakim da Imam Al-Baihaqi da Imam Ahmad duka sun fitar da wannan hadithin da duka ruwayoyi biyun nan daga Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi da mahaifinsa. Yace ruwaya ta biyu na idza wada'tum mawtakum fil quburi, ruwaya ta farko afwan shi kuma Imam Abu Dawud da Ibn Majah da Ibn Sunni su suka fitar da shi. Lafazi na biyu idza wada'tum mawtakum kuma shine sauran malaman duka suka fitar da shi. Malaki cewa Imam Tirmidhi ne kawo hadisin shi ce hadithun hasanun, ki hadisi ne wanda yake da martaba na hasan. Ki wa qala al-hakim wa waqafahu az-zahabi sahihun ala shart ash-shaykhayn, Imam al-hakim ki hadisi ne ingantacce akan shar'in Imam al-Bukhari da Imam Muslim, kuma Imam az-zahabi shi ma yayi shi muwafaqa akan haka. Qultu Muhammad Sheikh Nasir bin Albani yace sai nace wa huwa kama qala, yace kuma ni ma da yin bincika hadisin yadda suka fara haka yake, tabbatacce ne, ingantacce ne, ko bisa sharadin Imam al-Bukhari wa Muslim. Yace wala yadhuruhu ruwayatu ba'dihim lahu mawqufan li amrayn, yace duk da an samu ruwayan hadisin ya zo mawqufi to wani bangare yace wannan kasanto shi mawqufi to wani bangaren bazai cutar da ingancin hadisin to malai sai ce aw ya qulu ko mutun yace bismillah wa billah wa ala millati rasulillah aga na uku kenan ku bismillah wa billah wa ala millati rasulillah wannan ita ce siga ta uku ita kuma yace li hadith al bayadi radiyallahu ta'ala anhu wa arda an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al mayyit idha wudi'a fi qabrihi yace mamaci idan za a sanya shi a cikin kabarin sa falyaqul alladhina yada'unahu to waɗanda suke sanya shi a cikin kabarin sai su ce hina yuba'u fil lahdi a lokacin da za su sanya shi a cikin ramin sa a lokacin su din sai su ce kaga nan yasarraha alladhina yada'unahu waɗanda su suke sanya shi a cikin ramin kaga ya fa'a mai da wasu da yawa ake zaga wani lokaci wanda za su sanya a ramin ma ba su ce ko ba amma wanda suke tsaye ne sai ga an dauki bismillahi wala wannan kuskure wanda su suka dauki gawan za su sa a cikin rami lokacin da za su sanya shi a cikin rami su ne za su karanta addu'a ba ku da kuke tsaye kuke kallon abin da ke faruwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda za su sanya shi a lokacin da suke fakan sanya shi din sai su ce bismillah wa billah wa ala millati rasulillah sai su faɗi wannan addu'a a gane ku yau kaga addu'o'i guda uku ke nan ko wace ce bismillah wa ala sunnati rasulillah ko ce bismillah wa ala millati rasulillah ko ce bismillah wa billah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ita ce sunna addu'a da ake karantawa a lokacin da za a sanya mamaci a cikin ramin a cikin ramin Allah ya sa mu gani fakara ta 103 ma yake wa yustahabbu liman 'inda al-qabr an yahdu min at-turab thalatha hasawat bi yadayhi jami'an ba'da al-farag min sadd al-lahad yace an so abun so ne ga waɗanda suke wajen wannan kabarin lokacin da aka ake binne gawa waɗanda suke wajen kabarin an so gare su an yahku min at-turab da su zuba ƙasa a kabarin salata hasawatin kamfata uku biyadaihi jami'an da hannaye biyu sun ya ɗiba ya zuba ya sake ɗibawa ya zuba ya sake ɗibawa ya zuba amma za a yi haka ne ba'dal farag min sadd al-lahd bayan an gama toshe asalin karamin ramin da gawan ke ciki lokacin da za a zo a zuba ƙasa to a lokacin ana son duk wanda ke gurin mafi karanci ya ɗiba ƙasa su uku da tafukan hannunsa biyu ya zuba a cikin kabarin an fahimta ku yawwa yace me dalilin yake li hadisi abi huraira radiyallahu anhu to da hadisin sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salla ala janazati yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sallama wata gawa summa atal mayyita bayan yayi salla da aka zo binne mamacin sai zo kan gawa kan kabar fa hasa alaihi min qibal ra'sihi thalathan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kamfaci kasa so uku ya zuba akan kabar so uku ya diba ya zuba ya sake diba ya zuba ya sake diba ya zuba a gaban sahabbai suna kallo wannan na muka cewa shi hakan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace akhrajahu ibn majah bi isnadin ibn majah sanda shi da isnadi mai kyau imam ne yace isnadun jayyid ha amma imam al-hafiz ibn hajar yace wannan isnadi ne sahihi tabbatacce yafi kallon a ce mishi kawai jayyid
malam sai ce wa amma istihbabu ba'd al-mutaakhirin min al-fuqaha an yaqula fi al-hadath al-ula minha qalaqnaakum wa fi al-thaniya wa fiha nu'idukum wa fi al-thalitha wa minha nukhrijukum taratan ukhra fala afla lahu fi shay'in min al-ahadith yace amma abinda wasu ƴan baya suka kirkira kuma na in mutun zai zuba shi ba an farko sai ce min ha qalaqnaakum na biyu sai ce wa fiha nu'idukum na uku sai ce wa min ha nukhrijukum taratan ukhra shi wannan bai da asali kwata kwata ba a san shi ba babu wani dalili na shari'a da ya tabbatar da shi an gane ko ai satin da yauce nayi ishara zuwa ga wannan ku nace wannan din sunna ce amma ba yadda aka saba yi ko ta shi ba kasan a zuba shine sunna ce amma lokacin da za a zuba a riga karanta wannan ayan na farko da na biyu da na uku wannan abu ne wanda ba shi da asali addini wanda ba shi da asali addini shi yasa gari malama yake al-mutaakhirin ma'ana ƴan baya bayan nan ne suka kirkiri wannan abun nan yace ba shi a cikin wani hadisi allati asharna ilaiha fil a'la ba wani hadisi ko daga cikin hadisan da muka yi ishara zuwa gare shi wanda yake nuna haka wanda yake nuna haka Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa Al-Majmu' za mu karanta wannan magana da amsar da ya fara amma a takaice Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sai yake ishara zuwa ga wani wata magana da aka ce an rawaito daga Abu Umama Al-Bahili Allah ya kare ta a gare shi cewa wai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya Ummu Kulthum ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kabari wai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karanta minha khalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wai manzon Allah ya faɗi wannan a lokacin da ya sanya ta a cikin kabari haka aka ce an rawaito to wannan hadisi ne na ƙarya gaskiya saboda abin da ya tabbata Ummu Kulthum ta rasu ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wajen yakin Badar irin wannan yana da cikin dalilin da yasa Sayyidina Uthman ma bai tafi yakin Badar saboda manzo Allah yake zauna yayin jinyar matan shi kafin su dawo ko ta rasu aka yi janazan shi da sanabiyan da yasa Sayyidina Uthman bai halacci yakin Badar manzo Allah yake zauna yayin jinyar iyalin shi a gida an gane ku to kwanan sallafan ya bar filin Badar din ne spiritual ya zo akai janazan da shi sannan haka wanda suka rawaito hadisan gaba ɗayan su wanda mutane ne waɗanda malaman hadisi gaba ɗaya sun tabbatar cewa makarita ne akwai da kira Ubaydillah bin Zahab akwai Ali bin Yazid wanda dukkan su makarita ne masu kirkiran magana ne su jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka faɗi wannan magana cewa haka ya faru saka wannan ba dalili bane shine malam mai kisa cewa in ma kaddara ma a ce hadisin ya inganta a kaddara a ce ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hadisin ina ne ya nuna cewa a zuga na farko ne a karanta min ha khalaqnaakum ana biyu ne a ce wa fiha nu'idukum ana uku ne a ce min nukhrijukum taratan ukhra ko da hadisin ya inganta bai nuna wancan aikin da ake yi so da bace a ƙaryar ma ba su ce Annabi sallallahu alaihi wasallam a zuwa na farko ya faɗi ayan farko a zuwa na biyu ya faɗi na biyu a zuwa na uku ya faɗi na uku balle kuma ƙarya ce aka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saraka tiba kasan su uku a zuba sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam amma karanta wannan ayan yayin zubawa shi kuma bid'a ce ba addini ba an fahimta ku sai a bambance tsakanin abin da yake addini da abin da yake ba addini fakara ta 104 ma da yake wani sannu ba'da al-farag min dafni umur yace an sunnanta wasu al'amura bayan an gama binna gawa ko su abubuwa da sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake bata a kiyaye yace al-awwal abu na farko an yurfa al-qabru an al-ard qalilan nahu shibrin shine a dan daga kabarin ma'ana kar a bar kabarin ya zo flat da kasa a dan daga shi kasa ya dan yi tudu akai gurgurdan shibir da aka ce shibir shine babbanci nisan da ke tsakanin wannan babban yatsan da wannan karamin yatsan aka bude shi haka shi ake kira shibir to ala alaqalla da kafa ha kabari tsayin kabari tudun kabari ya kai har ya kai tsayin haka daga kasa mana kare kare zan flat da kasa kuma kare tudu rewa gurgurdan shibiri da wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yusawwa bil ard kar a jebe shi da kasa yace wadalika yatabayyaza fayusana wala yuhan kuma an ce a dan daga shi haka ne saboda iya bambance shi a gane cewa akwai kabari a gurin shi zama ba za a tozarta ba za a wulakanta ba za a samu wani tata ba ko a zauna a gurin ko na mai kama da wannan yace me dalili yake saboda hadisin Jabir bin Abdullah Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam ulshi da lahu lahdun yace annabi sallallahu alaihi wasallam masa kabari ne na lahdu wa nataba alaihi al-labna nasban kuma an jera masa lokacin da za a toshe lahadin an jera blo na kasa wajen toshe asalin karamin ramin lahadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ورفع قبره من الارض نحو من شبر جاب ابن عبد الله الانصاري yace kuma an daga kabarin ya fi kasa ya ba manna shi da kasa ba ya dan yi tudu gurgurdan shibiri da gurgurdan takila gurgurdan takila so aka haka aka yi kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kare shi wannan hadisin ibnu hibban ya sabbi shakin sahihin littafin sa da imam al-bayhaqi duka da isnadi wanda yake ingantacce kuma hadisi yana da shahid daga Salih bin Abi al-Akhdar qala Salih bin Abi al-Akhdar tabi'i yace ra'aytu qabr rasulillah sallallahu alaihi wasallam shibran aw nahwa shibrin yace da ido na naga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya tudun sa bai wuce taki ɗaya ba gurgurdan taki da haka tudun kabarin yake مالكه ويؤيده ما سياتي من النهي عن الزياره على التراب الخارج من القبر yace kuma abinda zai kara karfafa cewa kar kabari ya wuce wannan tudun shine zai zo babi da malai kullu da zai mana magana akan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na adiba wani kasa daga wani gurin da ba kasan kabarin ba kara a kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan wanda za ku zo ku karanta fakaran a gaba yace fa inna min al-ma'lum انه يبقى بعد الدفن على قبر التراب الذي اخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت يتي ابو نيسه ننه دام ان بن متن اي akwai kasa wanda zai rige shine kasan nan karamin dakin da aka samu mace ko ai kasan zai rige to an zurta wannan kasan da ke na da aurefe babban abu nan kaga still akwai kasan da zai rige wanda zai sa kabarin ya danyi mi ya dai tudu saka ba bukatar a diba wani kasa daga wani guri a zo mi a kara to kaga an hana diba kasa daga wani guri a zo a kara kaga mun ba da aula zuwa da siminti da bulu mai mai mata su wake ne zallan kasan kawai dan rufe kabarin ma ba da diba wani kasa a zuba ba to na magana zuwa da yashi da siminti da bulu ko mu gani ba Allah ya sa mu gyara مالكي وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا يعني ان ضرب wannan kafan to zai kai wannan gurgurdan tudun da aka ambata fal fi qala الشافعي في الام امام الشافعي اكل تاجه الام يا قد وته magana مالكي ما مختصره yake samari na magana imam الشافعي shine yake cewa wa uhibbu an la yuzala fil qabr turab min ghayri Imam Shafi yace abin da yake soyuwa a gare ni shine kar a kara wani abu a kabari wani kasan da ba daga kabarin ya fito ba yace ne annahu idza zida irtafa'a jiddan so da in aka kara to kabarin zai daga sosai wa inna ma uhibbu an yushkhafa ala wajhi al-ard shibran aw nahruhu yace abin da yake soyuwa a gare ni shine an za a daga tudun kabari a daga shine gurgurdan taki daya ko kwatankwacin taki daya kare wuce taki daya an fahimta ku kaga shi ma imamu shafi'i yana kara karfafa cewa tudun kamari kada wuce ni takida an gane ko ko kwatankwacin takida yake wa naqala an-nawawi rahimahullah fil majmu ittifaq ashab ash-shafi ala istihbab ar-raqi bil qadr al-mabdu imam an-nawawi al-sami al-majmu ya naqalto ittifaqi na gaba da malaman mazhabin shafi'iyya cewa abinda su ma suka jawwala kuma shine abinda ya dace da sunna shine kabari kar ya wuce gurgurdan takida malaike wannan abu na farko kenan da ya kawo da musali mana kabari ya zama duk yadda za a kai tudun kabari ayi kokari kar ya wuce takida shi yasa wasu lokutan an je makabarta musamman inda malamai ahlus sunna kaga ana zuba kasa yana kai wani munzuri sai a bar shi haka ba dole bane sai duka kasan an zuba akan kabari saboda ba so kabari yayi tudu kaman bombs an gane ku kwata kwata kai wuce takida shine abin da ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai al'amari na farko kenan da malai yace ya kamata mu kiyaye na biyu yace an yuj'ala musannaman لحديث سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما يتي قبر جبد عن شيء كده وتتكي لا أما أتبت أبا يا أنتقى بمني لك أبا كرا تيتو فيه هنا تباب روبا شكوي يا إفلاك يا أنتقى أبا تقرقوا إلى مسنما شيني مرتفعا يا أنتقى sarka ce to shikenan ai maganin kare wuce take da bari kawai a bar shi flat na kasa to ko ba yadda da wannan so da kamar yadda malai ishara ba ana so a bambance shi da ni da ordinary guri so da kaga ba a zama a kabari ba a taka kabari ko haka ba bare wani ya boli ko bayan gida a gurin an fahimta ku amma ya zama flat ne da kasa kaga wani ma zai dauka kawai ko wani ya dan yi noma ne ma ya baje shi ko kaza ko kaza kaga za a iya yin wani abu na wulaƙanta kabari a gurin mafhum yawa to kar mutum ya ce saboda gudun kar ya yi tudu ya wuce hajji to bar ma ya bar shi kawai ya manne da ƙasa to wannan ko ba a yadda ba wannan ba a yadda ba Allah ya sa mu gane sai abu na uku as-sali ya ce an ko an yu'allamahu bi hajarin aw nahwihi liyudfana ilayhi man yamutu min ahlihi yace kuma ya halatta a sanya makabarin alama a sanya makabari alama ko a samu wani dutse a ije wanda kai da ka sa dutsen in ka san wannan dutsen na sa ne a daidai wajen kabarin dan uwana wani an fahimta ku ko wani abu wanda zai zama alama me kake manufan wannan malike bi yudfana ilayhi man yamutu min ahli saboda in wani ma ya mutu daga iyalan wannan da aka binne a kabarin shi ma a zo a binne shi kusa da dan uwan shi wannan shine illan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da zamu karanta hadisi to aka in an yi rasuwa an ga wajin da mawaci shari'a ta yi da aka wata alama wanda za a gane in ka zo zaka gane okay wannan kabarin wane ne an fahimta ko ma'ana abinda ake sawa akan kabari ba kawai azo bane alama ce dan a gane kabarin wani to kaga in dai alama ce dan a gane kabarin wani to wanda kuma ga illan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara saboda in wani ya mutu a cikin iyalansa inda dama a binne shi kusa ne kusa da shi an fahimta ku to wannan ce zai nuna maka cewa wanda ya fi cancanta da ya sa alaman shi shine daga cikin iyalan mamacin ko ba gani ba to hon ka gai ba haka bane wani ne ma wani ma ciyan wate ne ko da yake samu sanda ko sai so ba to ami a matsayin ne shi abin da ake samu ko dutse shi annabi sallallahu alaihi wasallam dutse ya sa wanda zamu zo mu karanta hadisin shi annabi sallallahu alaihi wasallam dutse ya sa aka dauko dutse ya sa a daidai wajen kan kabari kuma sai ya fada cewa na sa so da ingana kabarin dan uwana kuma in wani ya mutu daga cikin iyalanmu mu binne shi kusa da shi an gane ku to kai da gado ka dauki sanda ka sa ko ka dauki wani ma ko ka dauki leda ka daura ko duk ana yi duk ana yi kai kuma a wani dalili an fahimta ku malai ce sai a sanya alama ko na dutse ko na mai kama da wannan yace me da ne ce li hadith al muttalib wa huwa bin abdullah bin abdul muttalib bin hamza Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace lamma mata Uthman ibn Mad'un, yace lokacin da wannan sahabin Uthman ibn Mad'un ya rasu, ukhrija bi janazatihi, an fita da gawansa, fa dufina, aka yi aka binne shi. Yace amara annabi sallallahu alaihi wasallam an ya'tiyahu bi hajarin, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani mutum ya je dauko masa wata dutse, ya nuna masa wata dutse ya ce dauko min dutsen can. Da mutumin ya je, falam yastati hamlahu, sai gagara daukan dutsen, dutsen ya masa nauyi. Fa qama ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da kai shi. Wa hasara an dira'ai, ya nade tufafinsa har kaurinsa suka bayyana ta kasa, ya nade su. Qala al-Muttalib, shi wannan sahabin da ya rutu hadisi, yace qala alladhi yukhbiruni an rasulillah, yace wanda ba da labarin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ka anni anzuru ila bayad dira'i rasulillah hina hasara anhuma, yace sai na kaman gashi ina kallon wace zira ko manzon Allah ya nada hannun rigan shi ya nade haka. Sheta ne ruwan ya ce, kashi yanzu haka na nake baku labarin, idona na nuna mun yadda na ga zira'in hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya naɗa tufafinsa, so da zai ɗauki ni zai ɗauki dutse. Ya ce summa hamalaha, sai manzo Allah ya ɗauki wannan dutsen, fa wada'aha inda ra'atihi, sai iji a daidai kan kabarin sahabi Uthman bin Mad'un. Wa qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ata'allamu biha qabra akhi, ya ce da wannan alaman zan gane kabarin ɗan uwana. Wa adfinu ilaihi man mata min ahli, kuma duk wanda ya rasu daga cikin iyalanmu sai mu zo mu binne shi kusa da shi. An fahimta ku? Haka ya sa a matsayin mai alama da ya gane kabarin ɗan uwan shi, kuma duk wanda ya mutu daga cikin iyalansa a zo a binne shi mai kusa da wannan ɗin da ya rasu. An fahimta ku? Wannan hadisin Imam Abu Dawud da Imam Al-Baihaqi duka sun rawaito shi da sanadi wanda yake hasan insha Allah ta'ala. Surata sunna ce, wannan ita ce abu na uku kenan da ma da ya faɗa daga cikin abubuwan da ya kamata mu a kiyaye, shi ne alfa alama na dutse ko na wani abun nan. To wani ƙila ya tambaya, to suna ba za mu iya rubuta suna kenan? Sunna an ce alama ko wani abu mai kama da haka, duk da akwai babi da ma da ya magana a kai a babin bidiyo inda ake abun nan a janaza, ba za a rubuta suna ba, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana rubutu a kan kabari, ba a rubutu a kan kabari, kamar yadda duka ya jera su hadisi ɗaya. Kuma ga hadisin za mu zo mu karanta umarnin da ya ba sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu warḍahu, duka ya je makabarta, duk wani kabari da ya ga an gina shi tudun shi ya wuce take ɗaya, in dai kabarin ginin shi tudun shi ya wuce take ɗaya ya rage, in kabarin an yi rubutu ko an gina shi ya fata. Shi ne sayyidina Ali, shi ma lokacin da yake khalifa, shi ma ya kira wani daga cikin abunan sojojinsa, ya ɗauki gatari ya baci, ya ce zan aike ka ka je ka aikata irin abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni na je na aikata. Ya ce me wanda ya ce manzo Allah ya bani gatari da hannunsa mai albarka, ya ce ka tafi makabarta, duk kabarin da kaga an gina shi tudun shi ya wuce take sai ka rage, duk wanda aka gine ka fasa, duk wanda aka yi rubutu ka cire rubutun. Yace to kai ma na aike ka da irin wannan sakon, kai ma ka manya. An fahimta ku? Kada ka ba za a rubuta suna ba, sai sa abin da zai zama alama kuma ya zama ba ginawa aka yi, ya zama ba ginawa aka yi. Wallahu ta'ala alam. Na da sai mu da tsaya nan ko muka zo zama ta gaba, sai mu ci gaba daga abubuwan da malai ce a kiyaye su insha Allah ta'ala. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada a kai, kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya fai mana, Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu da alkhairin duniya da lahira, ya kawo daga sharrin duniya da lahira. Na'am. Wa alaikum assalam. Na'am. Na'am. Su da za su sanya gawa a ramin za su bayyana, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana wa yi din da ba din ya bayyana ba da ba ji ba. Wa? Na'am. A ramin, kawai kawai abin da ake bukata daga lokacin da aka riga aka zama toshe karamin rami ha to daga lokacin kowa yana da mai iba kasa ya zuba an gane ko na san abin da kake magana kai shine yadda wasu suke sa kasan da aka fitar daga ciki sai su ije daban wannan daban sai an gama sa wancan tukun sai a sa sai a sa sai a sa wannan wannan ai ba shari'a bace ba shari'a bace wani abu suke dogaro da shi cewa an ce a kasa akwai kasan rahama akwai kasan azaba an gane ku sai suke cewa kuma abinda su aibatansu a kyauta kaza tansu kasan azaba shine kasan da ke can ciki kasan rahama shine wanda ke sama shine wai kun sun cire in an sa gawa sai a fara sa mishi kasan rahama kafin a sa mishi kasan ne azaba an fahimta ku to bayanin cewa akwai kasan rahama akwai kasan azaba kirkirarren magana ne shi kanshi balle kuma har abin mance wanne ne kasan rahama wanne ne kasan azaba kuma an ce kasan azaba shine wanda ke can ciki to ai wanda ke san cikin ya rufe ta bangare uku ko ba ta bane amma azaban ne ya rufe ta bangare uku tunda shine gaban shi da bayan shi da kafan shi ko ce bangare don hadda kai da kafa ko dan an zuba a bangare da kaga ba zai kusanta da shi daga amma kasan azaban ne wai ku da so wannan ba ma addini bane ba ta cikin tsarin janaza so abin da ake bukata da mu'min aka riga aka rufe wannan karamin ranu to shikenan kowa ya dama yazo ya iba wannan iba kasan ya zuwa wallahu a'lam a ba wani ba kaida mai wada ne zai fara ba wannan kaida ko dai inde akwai wanda shine ke jagoranci kila shine limami ko shine malami to sai a bari a babin girmama wanda yake jagora a babin girmamawa inda a shari'ar musulunci duk lokacin da za a yi wani aiki kuma ya zama akwai babba a to shari'a yana bada muhimmancin ko shi babban ya fara ko shi ya bada izinin a fara an fahimta ko yawa sai dai a babin girmama a matsayin shi na limami ko a matsayin shi na malami da shi ne ke karantarwa da sauransu amma wannan babin babu laifi a gabatar da shi ya fara an gane ku amma ba a matsayin wai shine sharadin zuba kasan wallahu a'lam nan ba an amsa shikenan allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم